sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 21.25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin jigawa ta bayyana dalilan tura dalibai ƙetare don karatun likitanci. A Jamhuriyar Niger kuma dakatawar ruwan sama ta tada hankalin manoma. Su kuma masu kamfanonin Hajji da Umra a Abuja sun haɗa kai don tada jirgi ɗaya na 'yan Umra 154 a Asabar ɗin nan. Muna da rahoto kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi daga filatu. A yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma sai labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Hukumomin Taliban sun baiwa jirgin haya na Qatar izinin tashi zuwa Doha daga filin jirgin sama na Kabul a jiya Alhamis, wanda shine jirgi na farko da ya kwashi 'yan gudun hijira daga kasar tun bayan da Amurka ta kawo ƙarshen aikin sojin ta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agusta. A yau gwamnatin Amurka ta taimaka wajen kwasar Amurkawa da waɗanda ke da takardun halaccin shiga ƙasar a cikin jirgin haya na Qatar Airways daga filin jirgin sama na Hamdi Karzai. Za mu iya tabbatar da cewar jirgin ya sauka lafiya a Qatar, in ji mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasar Emily Byrne a cikin wata sanarwa. Hunt ta kara da cewar Amurka za ta ci gaba da wannan hoɓɓasar na ganin an samu sauƙin tashin 'yan asalin Amurka da masu takardun shiga ƙasar da 'yan Afghanistan da suka yi muna aiki kuma suna fatan barin Afghanistan. Daraktar Hukumar Lafiya ta Duniya a yankin Afirka ta ce a jiya Alhamis adadin sabbin cututtukan COVID-19 a nahiyar yana raguwa da kashi 23 cikin 100 a makon da ya gabata, waɗanda shi ne mafi ƙasa sosai a cikin makonni 8 tun bayan watan Yuli lokacin da cutar ta fi tsanani. Ko da yake a yayin bayani da takan yi kan COVID-19 mako-mako, shugabar WHO shiyar Afirka Mashidiso Moti ta ce samun waɗannan adadin labari ne mai daɗi, kuma alama ce ta kamuwa da cutar ta uku tana yin ƙasa na ukan cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 musamman na nau'in Delta sun haifar da tashin hankali, suna tsawaitawa a matsanancin lokaci na yaduwa ta uku fiye da yadda aka zata. A lokaci guda ta ce Afirka ta ma wuce mummunan yanayi na ganin mutuwar mutane sama da 200,000 sanadiyar COVID-19 tun bayan barkewar cutar. Moti ta ce masana kimiyya su ma suna bin diddigin wani sabon nau'in cutar na C12, wanda wani nau'in cuta ne da aka samu a ɗaya daga cikin masu cutar 130 na waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe 10 a duniya. Gami da ƙasashe 5 na Afirka da samun kashi 90 na nau'ukan, amma ta ce zuwa yanzu babu wani shaida da ke nuna cewar nau'in cutar na C12 ta fi yaduwa ko kuma ta fi shafan tasirin allurar na COVID-19. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Kais Said yana shirin dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar kuma watakila yayi ta yin wasu sauye-sauye ga fannin siyasar kasar ta wajen gudanar da zaben raba gaddama abinda daya daga cikin masu bashi shawara suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Alhamis Said ya kwace ikon gudanar da mulki ya kori Prime Minister tare da dakatar da majalisar kasar a watan Yuli a wani mataki da abokan hamayyarsa na siyasa suka ce juyin mulki ne amma har yanzu bai nada sabuwar gwamnati ba ko kuma bayar da babbar sanarwa game da tsare-tsare na dogon lokaci wannan tsarin ba zai iya daurewa ba canza tsarin yana nufin canza tsarin mulki ta hanyar raba gaddama watakila raba gaddamar na bukatar shiri mai kyau in ji Walid Hajim mai bawa shugaba Said shawara duk da haka ana tsammanin Said zai canza zuwa tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda zai rage rawar da majalisar ke takawa abinda ake yawan tattaunawa akai a cikin shekaru da aka yi ana gardama tun lokacin da aka amince da tsarin mulkin a shekarar 2014 Daraktar hukumar leken asiri na CIS William Burns ya tashi zuwa India da Pakistan a wannan makon don tattauna halin da ake ciki a Afghanistan da kuma samar da mafita a ranar Laraba Burns ya gana da shugabannin sojojin Pakistan a Islamabad General Kamar Javed Bajwa tare da shugaban leken asirin Pakistan Lieutenant General Faiz Hamid An sake nanata cewar har yanzu Pakistan na dukufa wajen hada kai da abokan hulɗarta na kasa da kasa saboda tabbatar da zaman lafiya a yankin tare da tabbatar da kwanciyar hankali da makoma mai cikakken yalwa ga jama'ar Afghanistan in ji sanarwar da aka gabatarwa manema labarai
Labarin duniya aka saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Jigawa a Arewa maso yammacin Najeriya ta kare kanta ko yin karin bayani kan dalilan tura dalibai ketare don karanta aikin likita. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A watan jene rukuni na biyu na daliban su 160 suka tashi zuwa kasar Sudan inda za su koyi aikin likita bayan rukunin farko da ke nasu karatun a kasar China su 60 na dabda kammalawa waɗanda suke can tun kusan shekaru 4 da suka gabata a tashin farko dai gwamnatin ta Jigawa ta ce fiye da naira miliyan 700 ta kashe wajen garin daliban na Sudan sun fara karatu kuma za a ci gaba da kula da kudaden karatun su na shekara-shekara tare da ba su allowance duk wata da sauran dawainiya har su kammala karatu sai dai wasu daga yan asalin Jigawan sun fara tsokaci dangane da wannan tsari na gwamnati
maimakon kashe makudan kudade akan wata kasa ta Afrika da za a dauki daliban mu akai to gara tunda muna da university a jaha a inganta ta a gina tsangaya ta koyan aikin likita ina ganin idan muka yi haka to za mu ringa yaye dalibai marasa adadi ba tare da an je wani wuri an kashe kudade makudai ba
honorable salisu mazga kenan daga yankin gubal a jihar jigawa shi ma a nasa bangaren honorable nasir garba danti tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya na cewa
zaka iya zuwa kai tsangaya wadda za a yi aikin likita yara yan jihar jigawa waɗanda za su amfana a cikin wannan shekara hudun tana iya yiwuwa maimakon 160 za su kai 600 to ni shine nake ta mamaki daga gwamnan jihar Jigawa mai girma gwamnan jihar Jigawa wanda na san shi muka taso tare da shi dan kasuwa ya san ya maida 100 kobo wanda za a zo jari a ci riba nayi mamaki menene dalilin da yasa basira ta kubce wa gwamnati wanda ta yi wannan maimakon yaro a takaice 600 su amfana yanzu yaro 160 ne da su ambata
amma gwamnatin ta Jigawa ta ce shirin kafa tsangayar nazarin aikin likita a jami'ar Sulalamido mallakar jihar na nan tafi sai dai kawai bukatar samar da likitoci ga sabbin manyan asibitoci da tsaffin da ta gyara a fadin jihar shine dalilin kai dalibai ketare
gwamnati tana ta yi tsari za ta sauka da za a sa wani asibitoci na kayayyakin aiki wanda za a fara gabatar da aikin duba jinyar marasa lafiya to yanzu saboda Allah idan ba mu da likitoci wanda za su zo su yi aiki a kwana kusa a wannan wuraren to waɗannan asibitoci sun sai sun zama tamkar kamar gidan karankaru kuma an yi asara ta ginin da aka yi an yi asara ta kayayyakin da aka saya an yi asara ta dukkan abin da aka sa a ciki wanda zai taimaka wajen tabbatar da cewa an inganta lafiyar umma jajiga domin a tabbatar da cewa an cimma burin wani abu kuma an kiyaye daga samun waccan matsala ta lalata kayayyaki kuma kaman jinsu a ce to bari kafin a yi maganar dancan kafa tsangayar koyar da aikin likita a Sulaiman University bari a tabbatar da cewa an tura yara sun je sun karatu nan domin suna dawowa su fara aiki a sojojin abin da sa shine shi kafa tsangayar kimiyyar aikin likita ba tashi dai ake kafa ta ba mai girma gwara barur ya alƙawarin cewa in Allah ya da kafin ya bar gwamnati zai kokare shi a kalla kudin karatu waɗannan yara har su gama karatu in zai iya zai biya wannan shine alƙawarin jama'a
Dr. Lawan Yunusa dan zoma kenan kwamishinan ilimi kimiyya da fasaha na jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
To an gaishe da Mahmud Ibrahim a yayin da jama'a suka fara nuna zulumi sakamakon daukewar ruwan sama a yankuna da dama na Jamhuriyar Niger ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta sanar da cewa akwai hasashe mai karfi da ya hango yiwuwar samun ruwa a nan gaba domin har yanzu damuna bata kare ba wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da rahoton
Tun a makon ƙarshe na watan Agustan da ya gabata ne aka fara fuskantar daukewar ruwan sama a wasu sassan Nijar duk da cewa watan na 8 shine lokacin da aka fi samun wadatar ruwan sama a ƙasashen Sahel kuma a yayin da aka shiga mako na 2 na watan Satumba da ke matsayin wata na 3 na ƙarshen damuna ana fama da daukewar ruwan sama abinda tuni ya fara daga hankalin shugabannin kungiyar mazauna karkara irin su Malam Shibubanya na platform Paysan
muna iya mu ce za a samu babban cikas tunda yanzu ne haƙin kodin surare yanzu ne ya kai inda yake so ruwa tunda nan ne ya fara hidda kai ko nan ne yanzu ya fara hidda tiya in ruwan bai zo ba nan babban banna ne tunda ba za a samu damana wanda muke zoto ba muna fata ya zamanto ruwan daukewa dai sun kai za su dawo
a cewar babban daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta kasa wato Service de la Meteorologie Nationale Kachalu Lawan Gabciya suna da masaniya akan wannan matsala ta daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Niger a yayin da a wasu sassan tuni aka fara cin sabon wake da hatsi
watan Agusta lalle wata ne na ruwa wajen karewar wannan wata an gani akwai tsayuwar ruwa wani guri haka nan nan ne kewayen Nyamai da arewan maso gabas Tilabiri da arewan Doso kuma da can kasan Doso can da ake samun ruwan diyawa kamar aka yi misali da amda aka samu can ma an samu ragowa kadan sai kuma wajen Tawa gabashin Tawa kadan da cikin maradi wuri kalilan da can kudancin Zandar da Magaran anan ne muka gano aka samu karamin ruwa bisa amma ba haka ba duka sauran madalci ne ko kuma hiye da haka nan
to amma hasashe mai karfi daga binciken ma'aikatar ta meteo ya hango alamun samun ruwan sama sosai a nan gaba
sai karen jiya nan ma zuwa dimashi zuwa lendi mardi mem an samu ruwa sosai kamar jihar Difa jihar da Magaran nan maradi ma an samu ruwa sosai wajen Tawa gabashin Tawa zuwa MP de Centre shi ma nan an samu ruwa da dama haye gangaro wajen arewa ruwa har yanzu akwai su dan sakare ma har yanzu kofar Nyamai kuma
girman wannan matsala ta kai inda shugabannin mazauna karkara suka fara kiran jama'a ta shirya taron addu'o'i kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na fuskantar barazanar fari a ƙasa
muna yi ta roƙon Allah kuma kowa ya roƙo Allah don Allah ya maido muna wannan ruwa tunda in Allah ya maido muna ruwa muna zuto za mu samu damuna hiye da wata mutane suke zuto watan da muke yi kenan
noman damana na matsayin wata babbar madogarar samun cimaka a wajen jama'ar Niger yayin da lokacin na damana ke zama wata hanyar samun cimakar dabobi saboda haka karancin ruwan sama a irin wannan lokaci da amfanin gona ke gabda nuna wata matsala ce da ka iya jefa al'umma cikin kunci a kasar da noma da kiwo ke matsayin kashin gadon bayan tattalin arzikinta Suleiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Kungiyar masu jigilar alhazai a Najeriya reshen Abuja ta bullo da wata dabara ta aiki tare wajen tattara kan masu niyyar umra don tada jirgi guda su tafi tare. Kungiyar ta yi nasarar harhada masu umra 154 daga jihohin Najeriya da za ta yi amfani da jirgin kasar Rwanda a Asabar din nan don tashi zuwa Saudiya daga filin jiragen sama na Nnamdi Azikiwe. Wannan na faruwa ne bayan rashin zuwa hajji shekara biyu a jere sanadiyar annobar corona da hakan ya maida kamfanonin baya. Ba mamaki samun damar zuwa umra da Saudiya ta bude zai iya kaiwa ga nasarar zuwa hajjin bana. Awwal Lalla shine shugaban kamfanin Alwadi dake ɗaya daga cikin masu jigilar ƴan umrar.
Kai tunani muka ce wannan abun insha Allah Hajji ma za mu ci gaba da yi in Allah ya sa da Allah ya kai mu lokacin.
Wannan Alhaji Awoli ya nuna Saudiya ta bude dama gaba ɗaya kenan ta fara umra bayan dai ba ta samu damar yin aikin hajjin karo biyu ba.
Saudiya ta biyo Najeriya dama ta ebi mahajjata ta kai su ta dawo da su. So muna jiran Allah ya taimake mu aikin hajji ma in ya zo shi ma su ba mu dama mu ɗebi alhazanmu mu kai su.
Ya waɗannan masu niyyar umra din sun iso nan Abuja ne ko kuma sai da Juma'ar nan za su shigo don saboda kaman yaran Asabar?
Juma'a bi iznillahi ta'ala muke sa ran duk gaba ɗaya za mu zo za mu haɗa kansu gaba ɗaya. Akwai mota da za mu ɗauke su zuwa airport na nan Abuja a sa su a jirgi a screen ɗinsu a sa su a jirgi a tabi da su zuwa gari mai tsarki zuwa Madinan Allah kanmu da jin lafiya.
Wato ma na sai an fara zuwa Madina kafin a dawo Makka kenan.
Insha Allah wannan Allah ne ka mana dama yanzu saboda shekara biyu ba mu aiki ba. To sai Allah kuma ya bude mana hanya yanzu da taimakon addu'a da muke ta yi shine Allah ka mana lokaci yanzu za mu abin nan din su.
Awwal dole yadda aka ga dala ta kara tsada din nan akan naira ya zama kudin da za a biya ko da mafi karancin kujerar umra ne na san ta cilla ta yi tsada sosai.
To Allah da ikonsa ka san komai Allah ne ke yi. So muna nan mun yi tunani mun duba mun gani mun ga yaya za a yi mu nemi taimako ko ta wajen gwamnati ko ta wajen can hukumar alhazai ta Saudiya. So muna nan muna ta tunani muka yi ta kokarin magana da su muna gaya musu ga halin da muke ci gashi. So Allah da ikonsa sai gashi gwamnati ta fito da wani hanya cewar duk wani mahajjaci da zai tafi ya je bankinsa ya tabbatar da visa da ticket ɗinsa da zai tafi da shi gari mai tsarki. In ya applying za a bashi official rate da ake biya na dala za a iya bashi dala 400,000 ya kama hanya tafi. Yanzu dai muna nan muna ta kokarin yanda gwamnati za ta shigo ciki ta taimaka mana yanda za mu ke biyan kuɗi a can na yin harkokin wannan visa ɗin tunda yanzu dole sai in kana da kuɗi a cikin portal ɗinka sannan za ka iya biyan kuɗin mahajjati da kuma visa da sauransu haka da su accommodation. So wannan challenge ɗin da muke da shi kenan. Amma dai muna nan muna ta manganu da gwamnati yanzu haka.
In Awul ku duk shugabannin waɗannan kamfanoni da ku za a yi wannan tafiyar ko akwai wasu wakilan ku a can da za su yi wa waɗannan alhazan umra din hidima?
Akwai wanda muka yi da yakin a cikin daraktoci na kamfani kamar guda biyu zuwa uku wanda za su tafi da su. Kuma yanzu Allah da ikonsa komai a tsare yake. Kana sauka ga wanda zai zo ya ɗauke ka ya kai ka masaukinka. In kana da allura ta COVID din da kai a nan za a baka kai tafi ka je ka yi ziyararka na kwana uku zuwa hudu. In ba ka da shi za ka zauna na kwana biyu zuwa uku ka killace kanka da abinci a cikin hotel din da komai. Daga nan sai ka shiga ziyara. In kai ziyara tukuna sai a zo a ɗauke ka a mota sai a kai ka zuwa Makka.
A tuni wannan ya nuna saboda wannan annoba yadda aka saba da mutum da ya zo ya shiga ko ina ba haka lamarin zai zama ba yau.
Za ka yi yawonka a cikin gari ma amma masallaci ne za ka yi booking ka zaɓi sallar da za ka yi daga asuba ne a zahar la'asar magariba isha za ka iya zama har wannan lokacin a cikin harami falillahi alhamdu in ba za ka iya ba to sai ka zabi lokacin amma in ka shiga sannan sai ka saki an saki ma applying zaka saki yin sallah a cikin harami amma wajen harami zaka iya yi
awwal lallake nan mai safarar alhazai daga Najeriya masu sauraro kada da ku sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja Masana na bayyana duk yawancin ayyukan ta'addanci da sauran taka dokokin ƙasa na faruwa ne a sanadiyar shan miyagun ƙwayoyi. Wakiliyarmu a Filatu Zainab Babaji ta hada mana rahoton.
Matsalar shashayen miyagun ƙwayoyi na daga cikin matsalolin da ke assasa lamuran tsaro musamman a arewacin Najeriya. Banda lalata kwakwalwa da komo bayan tattalin arziki da miyagun ƙwayoyin ke haddasawa. Ayyukan ta'addanci yin garkuwa da mutane, ayyukan kungiyoyin asiri da sauran muggan laifuka, sau da dama masu yin suna yi ne sanadiyan shan miyagun kwayoyi. Alhaji Lawal Baba Otu, wanda aka fi sani da Digital Elder, kwararre ne a harkar faɗakarwa kan illar miyagun kwayoyi.
Al'umma suna da matukar gudunmuwa da za su bayar, saboda al'umman nan su ne iyaye. To amma abin da ke shugabancin al'umman shi kuma yayin rauni duk da ke sai da kwaya din da ke shan kwayan nan a yanki ne wato ward kuma kowanne ward yana karkashin abin da ake kira mai anguwa ne to idan ba a karfafa masu anguwannin nan ta ina zaka karfafa su zaka ba su albashi zaka kula da haƙƙin su kuma ka dora su akan abin da ake kira roman aiki wato pension da gratuity dan idan wani abu ya faru musamman na kwaya na tashin hankali ka san wanda zaka dauko domin kana da wakili a wannan gurin matukar idan ba haka akai ba kowanne mai anguwa idan akwai mai anguwa zai ga wannan shagon me ya kawo ka kuma ba za ma ka fara saida wani abu a shagon ba sai an tambaye ka me ka zo yi in ka ce za ka zo ka zo saida magani sai a tambaye ka to wace makaranta kai me ilimin ka me alaka ka da magani za ka fara sayarwa sannan idan an yi haka za a rubuta sunan ka za a yi komai za kuma a kira NDLE su duba ka da NAFDAC su ga wannan takarda ta ka gaskiya ce ko kuwa boje ne to wannan duk ba za a samu ba sai an karfafa abin da muke kira mai anguwa to gwamnati sai ta zama tasiri kuma ta kukuta rayuka da dukiyoyin mutane ma zai kukuta.
Ko a makon jiya sai da rundunar da ke gudanar da aikin tsaro a jihar Plateau ta damƙe waɗansu mutane biyu da suka kware wajen sana'ar safarar ƙwayoyi. Rundunar ta ce ta kama tabar wiwi da ya kai kwatankwacin naira miliyan 9,500,000 akan hanyar Kaduna zuwa Jos. Wanda mai safarar ta da aka kama tsohon sajin na 'yan sanda Patrick Kalu ya ce an ba su kwantiragin kaiwa tabar wiwi din ne daga jihar Ondo zuwa Adamawa. Tuni rundunar ta mika su zuwa ga hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Plateau. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar dokokin jihar Plateau Philip Dasun ya ce suna kan ɗaukan matakan yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jihar.
Yawancin matasan sai kiga sun samu kansu a cikin harkar shaye-shaye, wasu din sun ga ba alamun ci gaba da rayuwa sai su rungumi shaye-shaye. Amma kira da muke yi ma matasa shine su yi hakuri, su bar shan kayan maye. Bayan sun bari su nemi aikin hannu, mu a majalisa muna kokarin mu ga cewa mun bude filin ayyuka wanda gwamnati za ta ba ma matasa aiki. Kuma bayan haka mun ba da doka, dokan ta ce duk wanda aka same shi da shan maye a hukunta sa.
Hukumomi dai na shawartar al'umma kan su ba su bayanai don bankaɗowa da zakulo ɓata gari a tsakanin jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Ila yau a cikin shirin kuna tare da Alhaji Abdulkadir Musa Macika da injiniya Shamwil Abdulkadir Isa waɗanda za su dora akan maudu'inmu na makon jiya wato dangantakar da ke tsakanin haƙar rijiyar burtsatse da muhalli. Kuma za mu fara da bayanan injiniya Shamwil akan tambayar da na masa menene tasirin sauyin yanayi da ake fama da shi a faɗin duniya akan aikin haƙar rijiyar burtsatse?
harkar ruwa a yanzu da zamani ya zo duba da yanayin yadda duniya take canjawa wannan issue na global warming kowa ya ga tasirin sa yadda yanayin sanyi da zafi ya canja zuwa ruwan sama ya canja lallai babu shakka wannan ya shafi koramai inda ruwa yake taruwa a ƙasa wai abin da muke cewa aquifer a turanci yanayin yawan zuwan ruwan sama ya tasirinta akan ruwa na bohol sannan yawan jama'a yanzu a birnin Kano akwai unguwanni wanda yake saboda yawan jama'a da yawan tona rijiyar burtsatsai da ake yi da yawan commercial bohol da ake na water vendors ya saka ruwa ma yayi ƙasa abin da muke cewa groundwater depletion wannan ya shafi area Ungogo Fage Nasarawa da kuma Kumbotso waɗanda su suke da tasirantuwa yadda yanayin yawan gine-gine yake yawa a wannan unguwanni so wannan ya saka ruwa ya zama yayi karanci a wannan area
wasu matakai kuke doka kafin tono rijiya
dangane da abin da ya shafi ba da ruwan sha lalle ba wai kawai a ba al'umma ruwa ba tare da an yi la'akari da kansa ko kuma yawan sa ba akwai abin da yake cewa quality test ruwan an samar da shi sai an tabbatar shi ma ruwan an samar da shi a yanayin da ba zai cutar da dan adam ba an kammala aikin bohol za a ɗebi wannan ruwa a roba kamar lita ɗaya ko lita biyu za a kai shi a laboratory test daga nan za a gano inference ko kuma tasirantuwar wasu daga cikin sinadarai wanda za su iya cutar da dan adam ko kuma za su gina dan adam rayuwarsa cikin sauri za a auna su a ga sun wuce ka'ida da hukumar lafiya ta duniya ta bayar ko kuma sun yi ƙasa da abin da ta bayar ma'ana shine akwai wani mizani da ba a san su haura ba kuma a san su gaza wannan shine abin da ya shafi water quality test a zamanance muna da lab shi ma a office wanda an ɗebo wannan ruwa department ne mai zaman kansa za a je a duba a ga wani ruwa ne yake daidai ga rayuwar mutane da ba zai cutar da su ba
to injiniya yaya ake tabbatar da tsaftar ruwa
akwai abin da muke cewa feasibility studies kafin a yi rijiyar bohol a ko ina a ilmance a zamanance ya wajaba a duba a ga cewa me tasirantuwar wannan rijiya da za a tona bisa la'akari da yanayin muhalli shin babu wani alaka mara kyau tsakanin wannan tafarkin ruwan da kuma muhalli misali in ka je biranen mu inda iyaye da kakanni suka zauna zaka ga sokawai da gudanar ruwa barkatai so a irin wannan yanayi lallai babu shakka an anyi bohol za ta iya samun alaka ta hade da irin wannan hanyar ruwa misali ungoyin da suke Kano kamar Sharada Jain saboda suna da ruwa a kusa su muke cewa rich groundwater area zone to wannan ungoyi suna da wannan hadari suna fuskantar wannan kalubale na hadewar magudanar ruwan su wanda Allah ya ajiye a kasa da kuma sokawai da sauran hanyoyi na gurbata muhalli so muna la'akari da wannan
Alhaji Abdulkadir Musa Macika a wata hirarsa da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe wanda aka saurari wani bangaren a makon jiya ya ja hankalin jama'a da su maida hankali gudun kada garin neman kira ido ya tsiyaye
to kamar idan mutum ya sha irin wannan ruwan me yake haddasawa
abubuwa da yawa ai ba ma mutum kadai ba a mutum kaga zai iya samun typhoid da sauran diseases haka har fata matsala ce ba karba ba to zaka ga ana ta bada magani na malaria typhoid yana dawo ya dan yi kasa kuma ka koma kana cikin ruwan ba tare da sani ba wannan ba karamar illa bace shine fa kashin bayan wannan tara ya za a yi kokari a samu yadda za a dasa wannan ruwan ya bar shiga cikin underground water to shine matsalar saboda haka mutane rashin sani na sa suna fadawa dole ma ne gina bohol din da san me ground din ba
to amma a matsayin ku na kungiya wani irin kokari kuke yi ga dukkan wayewa da al'umma kai shi san matakan da ya kamata su bi su kare ruwan da suke sha kafin haka musu ma rijiyar
kafin ma ka zo ka gina rijiya to ka san waye zai ma aiki idan baka da kudin da zaka rijiya kar ma ka bata kudin ka ka bari in sun taru sai ai ma rijiya ingantacciya idan aka maka rijiya babu grouting kila ba wanda ka kira bai san meye grouting ba to kana nan da rijiya daidai da ofin wal rijiya ka Hausa to kaga an yi ba ai ba saboda haka su ba su san a gina musu rijiya su rika bincike wa ya kamata su ba sannan su kuma yan uwanmu masu aikin rijiya burtsace to su ji tsoron Allah don Allah sun sani to su rika gaya ma jama'a gaskiya mutum ya zo dan yana so yi kai kana neman kudi abinda za a yi naira 200 ko 300 sai ka ce kawo naira 80 kuma kai ka kuma shi ya yi ta bugun kirji shi a 80 aka yi masa ta ko ba rijiya bace ba amma kware ka inda ka yi ofin wal naira 10,012 za a yi maka to ga 80 sun tafi a banza ka yi ofin wal ka sa famfo ka rike sauran kudin ka kaɗan ka riguna ka taimaka ma iyalanka sannan kai ka san ruwan da kake amfani da shi san da dama ta samu sai ka je a yi maka ingantacciya a yi grouting a sai original chasing aspirins a sa hankali kwance ka huta ina jawo hankalin jama'a gaskiya su bi a hankali wajen ne neman yaya za a yi su samu ingantacciyar rijiya har in za su maimakon bahaushe na cewa da muguwar rauna kare kin tashi kar ka je ka kashe kudin ka babu biyan bukata kar ka je ka kashe kudin ka kana sha ba cikin cuta kar ka je ka kashe kudin ka kana sai ma kanka bala'i da kanka to ka bi a hankali kayi bincike kafin ka bala'i
To mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shiri yanayi da muhalli sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shiri.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin su yi Hauwa Umar da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.